الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يوم بيرجع وتر رمضان هجراء النبي صلى الله عليه وسلم. يا ليت والله إنه واهكن. يوم أشرين دقيقة وتر رمضان هجراء النبي صلى الله عليه وسلم تدبور تاريخ حدود 30 دا حدود وجد تيديدي دا 30 دا وتم بقي شكرا تدبو بيودة قوم شعوك تميلادية. Za mu tashi aya ta 5 a cikin suratul anfal insha Allah. Za mu fara da amsa tambayoyi kamar yadda muka saba ko yaushe. Wannan yake dan Allah za mu iya dogara da kalanda wajen duba lokutan sallah, saboda sai naga a kalanda a faɗi wani lokaci, amma sai naga kuma ana amfani da wani lokaci da dacan. Misali lokacin la'asar a kalanda 3:55, amma sai kaga an yi kiran sallah kamar karfe 3:45. Wannan mulahada ce kyakkyawa. Za a yi amfani da kalanda, abinda fatuwar malaman wannan zamani suka yi shine za a iya amfani da kalanda domin tabbatar da lokutan sallah, saboda kalandar nan tana amfani da tafiyar rana ne domin tabbatar da lokutan sallah. Kuma lokutan sallah mun san a shari'ar musulunci an rataya su da tafiyar rana ne. Hudowa alfijir yana da alaka da tafiyar rana, zawali tafiyar rana ne, tsawon inuwa lokacin da za a gane lokacin sallar la'asar tafiyar rana ne, faduwar sallar magariba tafiyar rana ne, haka zalika shafaqi. Saboda haka za a iya amfani da kalanda wadda ana lissafin waɗannan lokutan ne da yanda tafiyar rana take. Kuma Allah ya riga ya sanya rana da wata suna tafiya bisa lissafi, wa shamsu wal qamaru bi husban, haka Allah ya ce suna tafiya bisa lissafi. Don haka babu laifi za a iya amfani da waɗannan lokuta. Kuma waɗannan lokuta da agogo yanda ake sallah, haka wato malam ladanai na masallatai wanda suke masu da daddan tarihi kamar masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina, ana sa wanda suka san lissafin lokacin sallah ne ta hanyar ilimin lissafi. Ko yanzu ma irin malamai da suke ilimin lissafi irin su malam falaki su ne suke lissafin wannan abun. Kuma yanzu ilimin ya yadu gashi nan a cikin abu ne wanda yake tunda Allah ya sanya ka'ida ne da ake bi, computer duk zace. Saboda haka in ka shiga za ka iya fitar da lokutan sallah na shekara baki daya duk inda kake, ga agoguna nan su ma kuma an yi suna fitar da su. Sai dai yawanci malamai sukan ce a yi ihtiyatsin minti 2 zuwa minti 3, saboda wani lokaci wajen lissafin akan samu kuskure, akan samu sabani a tsakanin wani lissafin da wani lissafin. To ai ihtiyati na kamar minti 2 zuwa minti 3, ma'ana kamar an ce lokacin sallar alfijir karfe 4:51 ne. To alal misali kafin nan da kamar minti 2 mutum ya ihtiyati, kada ya ce zai ci abinci minti 3, duk da yake malamai ma suna cewa mutum ya tsaya ya ihtiyati minti 10 zuwa 15. Dan haka kaga kamar kalandar da sarkin ladanan masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta Madina, shi lokacin sallah ba ma zai ga maka ga lokacin hudowa alfijir ba zai ga maka agogon ba, zai ce ga lokacin imsak. Saboda haka zai zabtare lokacin da minti 10:15 ga lokacin da ake daina cin abinci. Saboda haka bai ma ga maka ga lokacin sallar ba, dan kada ka je kai ta ci har sai tukuna alfijir din yake. To kamar yadda waɗansu suke yi, wanda yake wajibi ne a yi ihtiyati ga azumi kamar yadda fatoyin malamai suka nuna. Sheikh bin Baz Allah ya ji kansa, Allah ya saka kabarinsa, ya nanata akan wannan kan wajibcin ayi imsaki tun kafin lokaci din saboda ihtiyadi ga azumi. To a shahid da tambayar mu za a iya yi, za a iya dogaro ga kalanda. Sai dai kamar yadda muka ce din malamai sun ce a rinka kula da minti 2 minti 3 kafin lokacin, saboda tabbatar da cewa shiga lokaci ya zama to bayyananne, dangane da malhuzar da yayi a tsokacin da yayi akan cewar an ce a kalanda karfe 3:55 lokacin la'asar yake shiga, amma ya ga ana kiran sallah karfe 3:45. To saboda haka ladan da yake kira karfe 3:45 shine zai buƙaci dalili, shine zai kawo dalili fa alaihi dalil. Al-asl wato a tafi da lokacin sallah, sai dai lokacin sallar la'asar al-hatab yasir, tunda lokacin sallar la'asar kamar yanda hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam na wanda suke na farkon a hadisan Makka, hadisin a Abu Mas'ud al-Badri da Abdullah ibn Abbas, da suka bayyana lokacin sallah a Makka sune suka kayyade lokacin sallar la'asar yana cika yayin da inuwa ta kai tsawon mutum. amma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina kuma hadisan Anas ibn Malik da su Aisha ummul mu'minin da da hadisin sunan sa ya kwanta min sahabin da ya ruwaito wal isha'u ahyanan ahyanan in ra'ahum ijtama'u ya manta hadisin dai a cikin Bukhari yake duk sun ce lokacin sallar al'asr yana sallatarta wa shamsu baydha'a naqiya ko kuma su ce wa shamsu hayya alhali rana tana da sauran garjin zafin ta kaga babu tahdidi kamar yadda yake a cikin hadisin Ibn Abbas to wanda suka tafi akan cewa lokacin sallah a Madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara tausi'i ya ƙara wasa'awa to sai su ga ba sa tsanantawa wajen lokacin sallar al'asr shi yasa kuma ba mu tsananta ba wajen tambihi galadan kan cewa lalle sai ya tsaya lokacin nan yayi 3:55 din nan amma idan dai za a tsaya akan zahirin hadisin Ibn Abbas ne sai an tsaya a da yace ga lokacin da sallar al'asr yake shiga lokacin da inuwa ta yi daidai tsawon mutum to lalle kam sai idan lokacin sallah yayi ake kiran sallah idan lokacin sallah bai yi ba in aka yi kiran sallah bai yi ba ba a samu sunna ba in lokacin ya shiga sai an sake wannan kiran sallah saboda haka al'aula a rinka yin kiran sallah lokacin da lokacin sallah ya shiga hatta sallah azhar ma lokacin ta yana shiga 12:28 to lokacin ya kamata a yi kiran sallah in yaso a yi an san ga lokacin da ake sallah karfe 1 ake tada iqama lokacin sallar al'asr karfe 3:55 lokaci yake shiga lokacin za a yi kiran sallah haka zalika kowane lokacin sallah haka yake babu laifi a jinkirta a yi bayan shigar lokaci a duk da yake al'aula a yi shi a farkon lokaci saboda akwai abubuwa da suke da ratiya da kiran sallah masu kiran sallah akwai wanda yake daga zarar zawali ya shiga zai raya akwai sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta yin sallah daga zarar zawali ya shiga yana yin sallah raka'a 4 mai tsawon gaske wanda Umar ibn al-Khattab shi ma yana raya wannan sunnar to kaga idan aka jinkirta kiran sallar har sai tukuna kusan lokacin da za a tada sallah aka yi waɗanda suke so su samu wannan sunnar kuma ba su da agogo kuma ba su san lokaci ba kuma sun dogara da ladan ne ya sanar da su lokaci an fawata musu an kuftar musu da wannan maslahar dan haka akwai ma'ana akan daga zarar lokaci ya shiga a yi kiran sallah saboda irin waɗannan hikimomi da suke ciki to a shahid dai amsawa ga tambayar za a yi amfani da agogo da kalanda wajen sanin lokacin shigar sallah na'am in rana ta faɗi ba sai an yi kiran sallah ba sabanin wani wani lada ne a cikin unguwannin Kano da zai zo da sai ya hau kan in zai hau minbari ya tsaya ya gaisa da wannan mutane suna jira sai ya yi kiran sallah sannan su sha ruwa in ya hau kuma kafin ya kiran sallah sai ya gaisa da wannan yana jan hankalin mutane can kuma sai ya sa hannu sai ya kira sallah wato na sake ku yanzu to ba sai an yi ba annabi ba sai ladan ya kira sallah za a yi ba sai dai idan ladan din an san yana kiran sallah ne daga zarar lokaci ya shiga domin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi idan aqbala al-laylu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa ghabati ash-shams faqad afṭara as-sā'im idan dare ya fuskanto ta nan ta gabas rana ta juya ba wuni ya juya baya ta nan ta yamma kuma rana ta bayyana ai rana ta fadi to mai azumi ya sha ruwa ya kare azumin sa sai rana ta fadi a cikin wannan akwai shahidi a qadiyya ce ta samu wanda zan yi amfani da wannan dama dan ne bayani a kanta mutumin da yake cikin jirgin sama rana ta fadi yawanci matuƙa jirgin sama sukan duba inda suke alal misali suna daidai Kaduna to in lokacin da rana take fadi a Kaduna karfe 6:58 ne alal misali sai su gaya wa mutane da suke cikin jirgin sama yanzu lokacin shan ruwa yayi kuma gashi wanda suke cikin jirgin sama suna ganin rana to da yayin da kake sama zaka ga rana ba ta fadi ba dare a lokacin da ta a wajen mutanen da suke kasa ta fadi in kai sama lokacin ba ta fadi ba to zaka yi amfani da hukuncin kasa ne ko ku kai zaka yi amfani da inda kake a sama ha to a saurara a saurara wannan yana faruwa wannan yana faruwa al ihtiyaf duk da yake a ban bincika na gafatoyin a manyan malamai ba wanda suka fi mu sani akan wannan amma zahirin a fahimta ta ni wallahu a'lam ga nusus shine wannan hadisi na Abdullah ibn Abi Aufa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ratiya karyawar azumi da bat da wato faduwar rana ga wanda yake rana ta fada a wajensa zai aiki da inda yake ne in rana ta fadi shikenan sai kai koda mutanen da suke kasa ai ba a kasa kake ba a sama kake mutanen da suke kasa sun sha ruwa wato kamar ba za ka kamar mutumin da ya taso daga gabas alal misali ya taso daga daga Makka daga Jidda a lokacin da ya taso daga Jidda ya fara azumi lokacin nan an yi sahur a lokacin nan mu wajen karfe 3 ne ko karfe 2 na dare to amma shi ya kage ya faro azumin sa sai ya taho da ya taho lokacin da magariba ta yi masa a tsakiyar hanya a lokacin nan an sha ruwa a Makka da wajen awa 2 ko da wajen awa 1 to zai ce zai sha ruwa ne da lokacin da shi mutanen Makka ya bari zai sha ruwa da lokacin da mutanen Makka suka sha koko daga inda muta inda yake a inda yake ne so da haka mutum zai hukunci da inda yake ne inda mutum kuma yake zai rataye hukunci da abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rataya masa yanzu yaushe zai yi sallar asuba ba sai ya ga alfijir ya keto a inda yake ba ba zai ce zai amfani da inda mutanen kasa suke ba in ya ga alfijir ya keto tunda zai ga ketowar alfijir haka zalika wajen shan ruwa dan haka a wannan ni da shine sari shine zahirin fahimta ta in kuma na bincika na ga malaman mu na wannan zamani sun yi fatawa sabanin haka zan sanar mu amma sun yi fatawa daidai da yanda na faɗa zan sanar muku insha Allah amma dai wannan shine asali mutum ya aiki da inda yake a kuma da tun daga yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rafe hukuncin haka mutum zai idan mutum yana waje tunda kaga kamar idan mutum yana waje kuma da rana ba ta faduwa sai dai kaga rana tana ta yawo haka ta kusan faduwa sannan sai ga ta dan taso ta tafi haka a can arewacin duniya irin kasar a Arctic cycle ko irin wajen ya kasar Eskimos din nan ya sunanta irin wajen su Alaska yawa rana ba ta faduwa sai dai kai ta ganin in dare yayi kaga ta yi irin jaje-jaje kamar za ta faɗi na amma gashi nan kana ganin ta sannan sai ta kuma ta sake ɗan ɗagowa haka tana can nesa ba kullum ranar limi-limi haka kake ganin ta sai an yi wata da watanni tana haka to a nan wajen abinda malamai suka yi fatawa daga ciki akwai lajinar da'ima lajinar fatawa ta kasar ta malaman Saudiya ta Sheikh bin Baz Allah ya ji kansu fatawar da suka yi shine kan cewa mutum a suka ce za a yi aiki da hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari na Dujjal cewa idan Dujjal ya bayyana kwana ɗaya nasa zai zamanto tsawon shekara ne kwana ɗaya tsawon wata ɗaya kwana ɗaya tsawon sati sauran kwana 30 da 7 tunda kwana 40 zai yi sauran kwana 37 kamar sauran kwanakin duniya ne da aka saba to sai sahabbai suka ce ya Rasulullah wannan ranar da take awa da take shekara ɗaya sallar biyar ce za ta wadatar da su ya ce a'a kaddarawa za su wato sai su kaddara iya daga asuba zuwa azhar awa wato ga lokacin in azhar ta yi sai su haka za su yi saboda haka sai su yi sallar shekara a cikin wuni guda to dan haka akan wannan malamai suka ce waɗanda suke a nan wajen kaddarawa za su yi da wuri wanda yake mafi kusanci da su inda rana da dare yake bayyana wato sai su duba su ga inda rana take faduwa rana take hudowa sai su ɗauki hukuncinsu su yi aiki da shi idan rana tana faduwa bayan awa ɗaya ko biyu ta sake hudowa to sai su yi aiki da wannan saboda haka kaga za su yi azumi awa 23 kenan ko awa 22 kuma daga an yi sallar asuba sai a yi sallar ana yin sallar asuba shikenan ana yin sallar magariba sai a zo ba daɗewa ba sai kuma a yi sallar asuba saboda daren ba shi da tsawo in kuma zo ya juya ya zaman to duk tsawon rana ne shi ma wa hakala to irin wayannan abubuwa duk malamai na wannan zamanin mu sun yi bayanai akai kuma insha Allah kuma inda ne alƙawari zan sanar zan yi muku bayani insha Allah sannan tambaya ta biyu wanda da ita ce zamu kare wannan tambayoyin a aje su gobe zan amsa su kada koye su zikirorin da ake yi da daddare na barci har da barcin rana ma misali kamar karanta zikirorin kwanciya da na tashi Allah ya saka da alkhairi wannan shine asali in mutun yazo dan Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idza awaita ila firashi in ka kwanta in ka zo ka kwanta a makwancinka saboda ka a lokacin zakai wayannan azkar din kamar yanda zakai idan idan da daddare ne kuma kamar yanda ma'anonin waɗansu azkar din suke nuna Allahumma bismika wa ba'tu jandiyo bika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka as-salihin wannan duk bacci ya shiga ciki Allah da sunanka nake sanya kwiɗi na nake kwanciya kuma da sunanka nake dagawa in tashi Allah in ka rike kaina Allah idan ka rike raina ka rike baka dawo da shi ba kenan farhamha to ka ji kanran wato in ka wuce a bacci wa in arsalta in ka sake ta ta dawo fahfazha ka tsare ran bima tahfazu bihi ibadaka as-salihin da abinda kake tsare bayan ka salihai da shi to kaga wannan baccin dare da baccin rana duk ya hau kansu saboda haka za a yi irin wa'annan addu'o'i sawun baccin dare ko baccin rana wallahu ta'ala a'lam na'am na'am idan tashin bayan kayi bacci ne a idan ka tashin bayan kayi bacci ne akwai zikirin da ake idan an farka in kai wannan shikenan ya wadatar shine in ka farka ya la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim allahumma ighfir li sannan kai addu'ar da kake so to mutun yayi wannan kawai yayi shine wanda ake hadisan da suka zo na idza ta'arra min al-layl idan mutun ya farka da daddare na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكاذبون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كلم المجرمون
الله جل وعلا يأتي كما أخرجك ربك من بيتك بالحق كما يلدأ أبنججنك يفتد كيدك جدنك da gaskiya saboda gaskiya wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun haqiqa kum alhali kwa wani yanki daga cikin mu'minai suna masu kin haka wato haqiqa suna masu kin haka kin wannan fita yujadilunaka fil haqq suna jayayya da kai abin da yake shine daidai shine gaskiya ba'da ma tabayyana bayan gaskiyan nan ta bayyana ka annama yusaquna ila al-maut wa hum yanzurun kai ka ce tamkar ana kora su ne zuwa ga mutuwa alhali suna kallon mutuwa wa idh ya'idukumu Allahu ihda at-ta'ifatayn katina yayin da ubangijinku yake yi muku alƙawarin ɗayan jama'a guda biyu anna halakum cewa wannan ɗayan jama'a guda biyu me tabbata ce a gare ku wata wadduna anna ghayra zati shawkati takunu lakum kuna wato kauna kuna son a ce ba ma'abuciyar wahala ba ma'abuciyar kaifi ita ce za ta kasance gare ku ba kuna fatan cewa wanda ba mai kaifin ba ita ce za ta kasance gare ku wato wanda ba za sai an sha wahala ba za a same ta ita ce ganima wa yuridu Allahu an yuhiqqa al-haq, shi ko Allah yana so ya tabbatar da gaskiya bi kalimatihi da kalmominsa wa yaqta'a dabir al-kafirin, ya yanke bayan kafirai, li yuhiqqa al-haq, yayi haka ne domin ya tabbatar da gaskiya, wa yubtila al-batila, ya bata ƙarya, walau kariha al-mujrimun, ko da mujrimai sune mushrikai ba sa san haka. Allah ya ce wannan kafin tashbih din, kama akhrajaka rabbuka, kama yanda ubangijinka ya fitar da kai, me ake kamantawa da aka ambata, wato kamar yanda ubangijinka ya fitar da kai, kamar me? Ai wato wannan malaman tafsiri sun yi ta maganganu akai, sun fitar da fuska wajen 13 wajen bayanin menene wannan tashbihi na menene. Mafi kusanci shine wato Allah madaukakin sarki ya tabbatar da hukuncin nan na al-anfal, yace al-anfalu lillahi, wato maganima ta Allah ce, kuma rabon ganima a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake. Wannan hukuncin ya tabbatar da shi duk da yake waɗansu daga cikin mu'minai ba sa so, kamar yanda ya tabbatar da hukuncin sa yayin da ya fitar da ku daga gidan, ya fitar da Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Madina, domin hikimar da ke cikin fitarsa ya je a yaƙin Badar, alhali musulmi da yawa waɗansu daga ciki ba sa so. Sai ya zamanto a cikin fitar aka samu maslaha mai girma, shine natija da ta biyo bayan yaƙin Badar. To kamar haka akwai natija mai girma, akwai maslaha mai girma ga musulmi wajen tabbatar da wannan hukuncin na ganima cewa a hannun Allah yake, rabo kuma a hannun manzansa sallallahu alaihi wasallam yake. Don haka kamar yanda wato kuka ga wato maslahar wancan fitar, haka ku ga wannan maslaha, duk da yake bahuganta ba tun yanzu, wato ku gaskata Allah, ku yadda da cewa akwai maslaha a cikin wannan hukuncin, kamar yanda kuka gani kiri-kiri akwai maslaha a cikin binku da kuka yi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, duk da waɗansu ba sa so, kuka je kuka yi yaƙin Badar. Ba za ka fahimci wannan ba sai ka ga yadda sha'anin yaƙin Badar ɗin ya taso. Domin kamar yanda Ibn Ishaq ya kawo bayanin, wanda Ibn Kathir ya faɗa a cikin tafsirinsa, ya kawo kisar da tsawo cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam an sanar da shi ya samu labari cewa Abu Sufyan gashi nan ya taho daga Sham, yana ɗauke da ayari na tijarar Quraysh, raƙumi wajen 1000, amma mutum 40 ne kawai suke tare da shi, domin rakiya da bada kariya da kuma kula da wannan kasuwanci na Quraysh. Saboda haka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu, to ga dama ta zo, ku je ku kwace wannan dukiya mana, tunda tsakaninku da su yaƙi ne, don haka kuna da dama. Abin da yake zai zamanto kan cewar na wato maslaha su, ku kwace. Saboda haka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shin za ku yi wannan, sai suka nuna san su kan cewa za su. Yace la'alla Allahu an yunafilukum iyaha, an yunafilukumuha, shine Allah wataƙila ku ci, wato ku dace Allah madaukakin sarki ya ba ku shi. Saboda haka ya kwaitar da mutane, waɗansu suka ga ai babu wahala, za su iya shirya su fita, tunda ba yaƙi bane. Saboda haka ba sa buƙatar su shirya gida, ba sa buƙatar su tanadi. Waɗansu kuma suka ji nauyin fitar, don haka ba su fita ba. Don haka wanda ba su fita ba ma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai aibata su ba, tunda ba a san cewa za a fita yaƙi bane, domin ba su ɗauka Annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi yaƙi ba. Abu Sufyan yayin da ya ji labari, sai ya nemi ya tura mutane a hanya don ya ji labari, saboda sanin yau da gobe shugabanci kenan. Sai ya tura mutane, ku je labari me yake faruwa. Duk wanda ya gani daga mahaya matafiya, in sun taho sai ya tambaye su me yake faruwa, saboda yana jin tsoron al'amarin cewa watakila Annabi sallallahu alaihi wasallam sun shirya musu wani abu, tunda hanyar su dole sai sun biyo ta Madina. Masu tafiya daga Makka, daga Sham, in za su taho Makka sai sun biyo ta kusa da Madina. Saboda haka sai ya sa ana tambayan masa menene labari. To har sai ya ji labari daga waɗansu mahaya cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zaburar da sahabbansa sun fito domin su kawo hari ga dukiyar Quraysh. kuma suka bashi labari kan cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbansa suna nan sun yi musu shiri za su kwantan bauna su kwashe musu dukiyarsu. Sai ya samu ya tura sai ya dauki a hayar Bambam ibn Amr al-Ghifari ya dauke shi haya ya biya shi kudi yace ya je Makka ya gaya musu cewa to gashi ku taso ku cimma dukiyarku domin ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nan da sahabbansa sun tashi su farma dukiyarku domin su kwace ta. Saboda haka Quraysh da suka ji labari Bamdam sai ya tafi Makka cikin gaggawa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito har sai da yazo wani wadi da ake ce masa Wadi Zafran a wannan hanyar da take zuwa Badar shi take tsohuwar hanyar Makka yanzu. Har sai da yazo ya tsaya a nan wadin sai labari yazo masa cewa Quraysh sun yi tanadi sun fito domin su bada kariya da tsari ga wato dukiyarsu. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi shawaran mutane ya ba su labari kan cewa ga abinda Quraysh suke niyyar yi, sun fito domin su yi yaki. Shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ba su fito don yaki ba, sun fito don su kama ganima ne kawai, tunda mutum 40 kuma ba mayaka bane, yan kasuwa ne, yan mayakan kadan ne. Saboda haka sai ya ce to ga abinda ake ciki, kun ga shugabanci kenan. Yayi shawara da sahabbansa yace ashiru alayya ayyuhan nas, ku bani shawara. Faqama Abu Bakr radiyallahu anhu faqala fa ahsan, sayyidina Abu Bakr ya tashi yayi magana yake kyawun magana. Thumma qama Umar radiyallahu anhu faqala fa ahsan, Umar ma ya tashi yayi magana ya kyautata magana. Thumma qama al-Miqdad ibn Amr, sannan Miqdad ibn Amr shi ma ya tashi yace ya Rasulullah imdi lima amaraka Allah, yace ya Rasulullah ka tafi inda duk Allah ya umarce ka, fa nahnu ma'aka muna tare da kai. Wallahi la naqulu laka kama qalat banu Isra'ila li Musa idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ha huna qa'idu, yace wallahi ba za mu ce maka kamar yadda banu Isra'il suka ce ma Annabi Musa ba, ka tafi kai da ubangijinka ku yaki, mu muna nan a zaune. Walakin idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilu, za mu ce maka ka tafi kai da ubangijinka kai yaki, muna tare da kai, muna tare da kuma masu muma a mayaka. Fa wallazi ba'athaka bil haqq, na rantsi da wanda ya aiko ka da gaskiya. Law sirta bina ila barkil ghamad, da zaka tafi da mu ya zuwa ga barkil ghamad, gali ne a can kuryar a can kuryar Yaman. Lajadalna ma'aka man dunahu hatta tablughahu, wallahi da sai mun yaki duk wanda yake tsakaninka da wannan garin, har sai mun dangana ka da shi. Duk wanda yace zai tsare ka sai mun yake shi, har sai mun dangana ka da wannan garin. Faqala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khaira wa da'a lahu bi khair, annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kalmar alkhairi gare shi, ya masa kyakkyawan addu'a da alkhairi. A cikin Bukhari, a cikin riwayar hadisin na Bukhari, aka ce sai da ga fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam tana kalkali saboda farin ciki daga maganar Miqdad. Malamin mu Sheikh Muhammad al-Mukhtar in ya karanta wannan hadisin, in ya kawo kissar Miqdad, sai ya ce Allah ya faranta maka Miqdad kamar yadda ka faranta ma annabi sallallahu alaihi wasallam. In ya karanta wannan kissar, yakan in ya zo a tarjumar sa wajen sharhin hadisin sa na Umdatul Ahkam. Thumma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ashiru alayya ayyuhan nas, annabi sallallahu alaihi wasallam da sai cewa ke ku bani shawara, mutane jama'a ku bani shawara. Wa inna ma yuridu al-ansar, yana san ansar mutanen Madina. Wadhalika annahum kanu adadan nas, domin su ne suka fi yawa, su 240 da yan kai, muhajirun ka su 60 da yan kai, kamar yadda yazo a hadithin Bara. Wadhalika annahum hina bay'uhu bil aqaba, domin yayin da suka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam mubay'a wajen yaqin wajen al aqaba, lokacin kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina, sun ce ya Rasulullah inna bura'a min dimamika hatta tasila ila darina, mu barantattu ne daga baka kariya har sai ka iso garinmu. Wato abinda zai faru gare ka bayan mun yi wannan alƙawari yayin da kake Makka ko a hanya, nauyin ba akan mu yake ba, amma in ka zo Madina to nauyinka akan mu yake, zamu kare ka da jininmu, zamu kare ka da dukiyarmu. Fa idza wasalta ilaina fa anta fi dimamina, in ka isan mana, in ka iso Madina to kana cikin kariyarmu. Namna'uka mimma namna'u minhu abna'ana wa nisa'ana, kamar yadda zamu kare ƴaƴanmu da matanmu haka zamu kare ka. Wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaf alla takuna al-ansaru tara alaiha nusratahu illa mimman dahamahu bil madinati min aduwihi, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana jin tsoro kada ansar su rinka dauka cewar ai da alƙawarin da suka yi za su kare shi ne kawai yayin da makiya suka zo suka far masa a cikin Madina, amma in ya fita to wannan haƙin baya kansu. Yana jin tsoro kada ya zama to wannan shine fahimtar su. Wa an laysa alaihim an yasira bihim ila aduwwin min biladihim, kuma kan cewa wato baya daga cikin alƙawarin ya tafi tare da su su je su yaki wani abokin gaba su har su bar garin su. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم فدا هكا قال له سعد ابن معاذ ده daga cikin shugabannin al-ansar na banu aus sa'd ibn muaz wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace ihtazza al-arshu li maut sa'd randa sa'd ibn muaz ya rasul al-arshu sai da ya jijjiga yace wallahi laka annaka turiduna ya rasul Allah yace na rantsa da Allah kamar dai mu kake nufi ya rasul Allah qala ajal annabi sallallahu alaihi wasallam yace na'am فقال يا سعد يتي قد آمنا بك وصدقناك من إيماني دكي من قسكتاك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق من شيء دكي وعبن دكي ذود الشيشيني قسكيا وعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا كومك باتا أكونا القور رمو دكا القور رمو كأرفا فهذا رنسوا على السمع والطاعة شوى زامج أمر منك زاني بيا يا قريكا فامضي يا رسول الله لما أمرك الله تفي كتشودي يزوى دعبن دعبن الله يا أمر تشيكا فوالذي بعثك بالحق نارد إذا وندي أيكوك دقسكيا إن استعرضت بنا هذا البحر إذا انكتش ذاك الكوصة تكون ونن تكون تاردمو فخوضته ككوصة تكون سنخوضناه معك زام كوصة تاردك ما يتخلف منا رجل واحد با وندي سورادك تكون جزام شكا وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا با ما يكين كجي كي أران قمع دا أبو كينغا كي أبو كي أران قمع da abokin gabarmu a gobe inna la sabrun inda alharb sidqun inda alliqa mu masu hakuri ne wajen yaki masu gaskiya ne wajen magana in muke magana ba ma warwarewa wala Allah yurika minna ma taqarru bihi aynuk la Allah muna kauna Allah zai nuna maka abin da zai faranta maka rai daga akan sha'aninmu fasir bina ala barakatillah tafi da mu akan albarkar Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya farin ciki da wannan magana ta sa'ad da nishadinsa sannan sai yace siru ala barakatillah ku tafi abisa sunan wa abisa albarkar Allah kuma ku yi albushir domin Allah madaukakin sarki yayi min alƙawarin ihda ta'ifataini daya daga cikin jama'a biyu imma wato ayarin Abu Sufyan da dukiyar Quraysh wa imma nasara akan mushrikai a wajen yakin Badar wallahi laka anni al'an anzuru ila masari'il qaum wallahi kamar ina ganin wato makwantar waɗannan mutanen shugabannin Quraysh ga inda za a halaka ga inda wanda zai fadi ya mutu ga inda wanda zai fadi ya mutu kamar ina gani haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu bishara to Allah ta'ala yace a lokacin nan waɗansu ba sa so daga cikin mu'mini sace ai gombuto yaki ba su abinda suke so su samu ayarin Abu Sufyan shine wanda Allah ta'ala yake cewa yace wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun waɗansu daga cikin mu'mini ba sa son haka suna jayayya da annabi sallallahu alaihi wasallam ta yaya za a yi tunda ba yaki muka fito ba mu koma Madina tunda an ce wannan dukiya Abu Sufyan ya tsira ya wuce ya tafi Makka to mu koma ban fito da shirin yaki ba shine yujadilunaka suna jayayya da kai ya rasulullah akan abin da yake shine daidai domin daidai din shine tafiya akan umarnin da Allah ya riga ya hukunta ba'da ma ta bayyana bayan gaskiyar nan ta bayyana kai ka ce ana kora su zuwa ga mutuwa ne suna ganin mutuwar wato saboda kasan rai yayin da mutum ya ga kan cewa lallai wato yaki ne yaki tashi hankali ne yayin da mutum ya ga cewa lallai yaki ne to sai kuma a san rayuwa sai ta zo ba abinda mutum yake so irin ransa to Allah ya kamanta halin su wajen jayayya da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar wanda yake ake tura an ce ga mutuwa can yana ganin ta ana tura shi yaya zai yi kaga dole ya dage to haka Allah ya kamanta wato halin su yace Allah ta'ala ya tunatar da su yace ku tuna Allah ya muku alƙawarin ɗayan wato jama'a guda biyu imma ayarin Abu Sufyan wa imma nasara akan mushrikan Badar akan mushrikan Quraysh cewa za ta tabbata a gare ku kuna son wanda take marar kaifi ashauka ita ce kaya wato an kamanta ayarin Abu Sufyan da cewa ba ita ce mai wahalar ba saboda za a same ta za a samu wannan dukiya cikin sauki ba tare da an kafsa an yi yaki ba ita ce ghairu zati shauka in kenan ashauka ma'anarta alhad kaifi saboda wato ka san mayaka suna da me wato jama'ar mayaka suna da kaifi saboda suna da makamai kuma wato karawa da su wato sai an sha wahala za a iya kwace abin da ke wajen su to dan haka wanda ku ba haka ba ita ce ba ma abuta karfin ba to yace kuna son wannan mara wanda take wato ba mai wahala ba ita kuke so ku samu shi kuma Allah madaukakin sarki shi kuma yana so ya tabbatar da gaskiya da kalimatihi da kalmominsa wannan wato da iradar Allah kauni wannan iradar irada ce kauniya kadariya Allah ya hukunta cewa a ranan nan za a tabbatar da gaskiya gaskiya ta tabbata ƙarya ta kau shine Allah ya tabbatar da nasara ga musulunci domin natijar yakin badar ta kawo abubuwa na maslaha ga tarihin addinin musulunci wanda har yanzu shine muke rayuwa akai to kaga wannan ba wanda zai san wannan sai Allah da kalmominsa na kudura kun fa yakun din sa Allah ya riga ya hukunta cewar sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur wannan irada ce kauniya kadariya Allah ya hukunta wannan cewa wannan abin zai tabbata Abu Jahal za a kashe shi zai mutu Uqbah bin Abi Mu'ayth za a kashe shi zai mutu Ubayy ibn Khalaf za Umayya za a kashe shi shi ma zai mutu duk waɗannan sanadidu Quraysh waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi musu addu'a yayin da suka zo suka dauko wato a mahaifa ta taguwa suka sa akan sa yayi sujada a Ka'aba su bakwai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga su yace Allahumma alayka bi fulan Allahumma alayka bi fulan su bakwai ya kirga su dukkaninsu Allah ya hukunta cewa sai sun mutu a wannan wajen to wannan kalmar Allah ce to wannan shine tabbatar da gaskiya halakar wa'annan kafiran tabbatar da gaskiya ce cewa Allah madaukakin sarki ya ce zai taimaki annabinsa akan su to wannan gaskiya ce to Allah ya hukunta cewa zai tabbatar da wannan gaskiyar wa yaqta adabir al-kafirin ya yanke bayan kafirai wato waɗannan su halaka waɗannan manyan jagororin badar Allah ya halaka su jagororin quraish Allah zai halaka su Allah ya sake karrara wannan cewa li yuhiqqa al-haqq dan ya tabbatar da gaskiya wato al'adar Allah ne tabbatar da gaskiya wato shi kansa wannan tabbatar da gaskiya yaqin badar yana cikin jerin gwanan al'adar Allah sunnar Allah na tabbatar da gaskiya da tabbata da kuma kawar da ƙarya kamar yadda yake faɗa ballaqa fi bil haqqi ala al batil fa yadmaghu fa idha huwa zahiq Allah yace muna wato turo muna jefa gaskiya akan ƙarya sai ta daga da ita sai kaga gaskiya ta zamanto wato kamar babu ita ta ruguje sunnar Allah ce wannan to wato a cikin jerin gwanan sunnar Allah da al'adar Allah abinda ya riga ya hukunta zai yi a badar yana daga cikin wannan walau karihal mujrimun ko da mujrimai ko ba sa so wannan sunnar Allah ce saboda haka kafirai suna tanadi domin rusa addinin Allah amma ba su san cewa akwai sunnar Allah jariya tabbatatta cewa li yuhiqqal haqq wa yubtil al batil na'am
إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما
إذ تستغيثون ربكم كأنبتا يا رسول الله يا عند كوكي نيمان آجاجون أبنجيجون كو دواتو الدعاء تمثلا شمبكاتا فاستجاب لكم سي أمسا مكو الدعاء كو أني ممدكم بألف ملائكة مردفين دا تشيوا زنك أرفقاكو دا دبون ملائكة ما سبي بي الجونة وما جعله الله إلا بشرى الله بي سنيا ونن سوكر ملائكو دنبا فاشي البشر ولتطمئن به قلوبكم كما دومن زكاتنكو سنسو دا ونن وما النصر إلا من عند الله أما نصر أما نصر باتا تبتا سيدك وجان الله إن الله عزيز حكيم الله مبوعيني ميه كما القرآن بلتاف تاريه بني سو ناك أسلوب سنين ديك كاو لابار تاريه أسلوب نيم بمما مايك كاغا ونن wannan surar ta kunshi bayanin yakin badar amma ba a matsayin littafin tarihi ba a ce ga abin da ya faru ga dalilin fitar yakin badar sannan akai wannan sannan akai gaza a sai aka fara da yas'alunaka anil anfal abinda ma sai da aka gama yakin sannan akai shi aka fara fada tukuna aka tabbatar da hukunci domin maqsudin a cikin kissa shine a tabbatar maka ai wa'azi a tabbatar da hukunci da hikimomi na Allah kuma a tabbatar da hukunce-hukuncen Allah dan littafi ne na shari'a saboda haka sai da aka fara batun al-anfal sannan sai kuma aka zo aka koma na fadar ai asali ma ga yadda ma fitowar ta yi kuma wajen yadda aka fito ma domin a zo yakin Badr din sai aka rataya shi da wata hikima cewa hikimar kan cewar kusan akwai maslaha a cikin hukunce-hukuncen Allah da wanda yayi na kaddara da wanda yayi na shari'a saboda haka ku sallama ma Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ku rufe wannan maslahar kamar yanda ake so ku yi wajen sha'anin raban ganima to wannan bayani ne na halin da musulmi halin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai wajen wannan yaki Allah ya ce ka tuna yayin da kuke neman agajin ubangijinku wannan a cikin daren da za a yi yakin kamar yanda ya zo a hadisin Abdullahi dan Abbas a cikin sahih muslim a na kissar ibnu sayyidina Umar yana ba da labarin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a wannan dare yana addu'a yana roƙon Allah yana cewa Allah in ka halakar da wannan jama'ar ba za a sake bauta maka a bayan ƙasa ba Allah in ka so ba wanda zai bauta maka kaga yana tawassuli da wannan cewa Allah fa'alun lima yuridni domin bautar ba amfanansa zake ba da mutane duk duniya za su zamanto a cikin kafirci har Allah ya nada ƙasa wannan ba zai rage mulkin Allah da komai ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake tawassuli da wannan wato kudura ta Allah wanda da wannan sifa ta Allah cewa shi fa'alun lima yuridni mai yin abin da ya so ne yace Allah in ka so fa ba za a bauta maka ba in ka so haka din ba za a bauta maka ba yana Allahumma anjizni ma wa'adtani ka cika min abin da kai min alƙawari yana addu'a har mayafinsa yana faduwa sai sayyidina Abubakar yazo ya dauka yace masa ya rasulullah kafaka munashadatuka rabbuka magiyarka ga ubangijinka ya isa Allah zai cika maka alƙawarinsa amma haka yake cewa to kun ga wannan shine Allah yake tunatar da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan domin mu dauki darasi annabin Allah ne wanda ba wanda ya kai shi gaskata alƙawarin Allah irinsa kuma Allah ya masa alƙawari amma duk da haka saboda kamalar bauta ga Allah ya kwana yana addu'a akan abinda Allah ya masa alƙawarin zai bashi kai ka ce wanda ba a gaya masa kan cewa za a taimake shi bane ma kwata kwata yanzu ka mu nan zaka ga mutum dan an idan ya je wajen wani idan ya je wajen wani malami da aka ce yana da wani yana da wani sirri in ya je yace ai shikenan ai ya riga ya faɗa an riga an roƙa masa shi kwanciya zai yi baccin sa ba abin da ya dame shi ya san tabbas show banka sai ya samu to ka duba bambancin wannan da wannan rashin sanin Allah shine yake sa mutane suke haka amma wanda yake da kamalar sanin Allah to baya fakuwa ko da tsiftawa ido daga bauta ga Allah domin abinda Allah yake so ne a bauta masa abinda Allah yake so ne a wato mararece a gaban sa abinda Allah yake so ne a nuna bukata ta gaskiya a gare shi kuma bukata ce ta gaskiya saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tunatar da mu wannan ya tunatar da shi kuma ya tunatar da al-maqsud mu mutuna da halin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya yi masa bishara cewa ya amsa addu'arsa to Allah mai amsa addu'a ce amman yujibul muttara idza da'ahu duk wanda yake cikin halin iftira dai daga cikin halin da Allah yake karban addu'a kenan kana cikin matsananciyar bukata ta gaskiya to Allah zai amsa addu'arka to Allah ya amsa masa yace zai taimake su zai karfafa ku zai karfafa annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da wato dubu na mala'iku waɗanda suke masu bibiyan juna wato suna saukowa jama'a bayan jama'a wannan bayan wannan aka ce mala'ika jibril ya sako da 500 mika'il ya sako da 500 sannan Allah ya sake aiko musu da 3000 ya maida su 3000 sannan ya ƙara karfafa su ma har suka zamanto 5000 kamar yanda ya zo a cikin sahih mala'iku sun yi yaki dan wanda daga cikin al-ansar ya je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah naji wani yana cewa haizum yana kiran doki haizum yana cewa kariski wato kariski wanda yake gabanka yace bai ga wanda ya sare shi ba sai ga wani mushriki an masa rotsa a fuskarsa an rotse ta kamar wato an sa dutse ne an yi mata kamar yadda zaka samu chakulan ka danne ta haka ake ma fuskar yaje ga ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace waɗannan mala'iku ne na sama ta uku mala'ikun sama ta uku ne da Allah ya karfafa ku da su ya zo a cikin hadisi sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam yace malaika Jibril yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku me kuke meye matsayin waɗanda suka yi yakin Badar a cikin ku yace muna ganin sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace su ne fiyayyu daga cikin mu yace to haka ma malaika Jibril yace masa haka mu ma mala'ikun da suka yi yakin Badar daga cikin mu muna ganin su ne fiyayyu cikin mala'ikun Allah to kun gani wa za a yi ma wannan in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba salawatullahi wa salamuhu alaihi Allah yace wa ma ja'alahu Allah illa bushra Allah bai sanya saukar mala'iku din nan ba face albishir bishara wal taqma inna bihi qulubukum dan zukatan ku su nutsu tunda susu nawa ne susu 30 susu 313 kamar yadda yazo a hadisin Bara ibn Azib adadin mutanen Annabi Dawud yayin da suka je yaki da Annabi da Talut kamar yadda yazo a hadisin Bara a cikin Bukhari susu 310 11 12 13 wata riwaya ta ayyana 313 60 da yan kai muhajiru 240 da yan kai ansar adadin waɗanda suka ƙetare kogi tare da Annabi Dawud tare da Talut yayin da ya yakin Jaluta فمن شرب منه فإنه مني ومن لم يطعمه فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني هكا قالوا دي شيء وانده دي يشاهد قد شكين كوجين بايا تاردني وانده كما بي شابه ينا تاردني براو ابن آزي برو يشي با وانده كي تري كوجي تارد قالوا تنبا مميني با سوسو تاري يوكو دقو مشاقو دقو انكي دقو مشاق تو هكا وانده سكي تارد النبي صلى الله عليه وسلم شيسا كونغا سوني ان بدر انن سوني الله تعالى Annabi sallallahu alaihi wasallam yace me ya sanar da kai Allah ya dubi wanda suka yi yakin Badar yace eh maluma shi tun fa inni qad ghafartu lakum ku aikata duk abin da kuke so na riga na gafarta muku amma kaga ba su miyar irin aiki suka yi sun je sun shantake sun ce ba za su sake jihadi ba tunda an ce inni qad ghafartu lakum sune gaba dan ba a fadan wannan sai ga wanda suka cancance ta ba irin mu ba wanda za a faɗa bu shikenan sai kaga ce a to ai shikenan sai kaga mutum ya fito yana sa abin nan a cikin hakuri wai shi ya zamanto yana sakace shi ya zamanto wanda aka ba shi shobanka to kada kai ma Allah haka shi yasa waɗanda suke samun wannan sune wanda suke da kamalan ubudiyya ga Allah jalla wa ala Allah yace bai sanya saukar mala'iku ba sai bishara kuma domin zukatan ku su nutsu cewa Allah ya amsa addu'a amma nasara daga wajen Allah take saukan mala'iku ba ita ce nasara ba kaga dan a gyara aqida tabbatar da tauhidi alqur'ani da sunna haka suke tsara tauhidi suke duk abinda zai kawo wani abu wanda yake zai taba sha'anin tauhidi sai an yi wa mutane saiti shi yasa nan alqur'ani yayi saiti yace wai mala'iku ba sune nasara ba nasara a wajen Allah take ko ba mai bayar da ita sai Allah saboda haka mala'iku za su iya sauka idan Allah bai bada nasara bai zama tuba a ci nasara ba saboda haka sai Allah ya ce ya faɗi wannan dan zukata surata da wato kudura Allah ya kuma karfafa wannan cewa inna Allaha azizun hakim Allah shine mabuwayi mai hikima yana daga cikin buwayarsa cewa zai karfafa mu'mini da abin da yake so kuma ya ba su nasara ta inda yake so yana da komai zai iya zama tuwa rundunar Allah sauro dinnan udan nan sai ya zama tuwa rundunar Allah ba mu ga kwarkwata ba ta zama to rundunar Allah a cikin suratul Araf ba mu karanta ba lokacin da Allah ya jarabci Fir'auna da su kwarkwata ce amma ta zama to rundunar Allah to saboda haka komai rundunar Allah ne yana daga cikin izzar Allah hakim kuma gwani wato sai yayi abin da ya dace a lokacin da ya dace a inda ya dace تبارك الله رب العالمين نعم
يغشيكم النعاس عملة وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجل الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يمكن
Allah ta'ala yace idh yughashikumun nu'as ka tuna ya rasulullah yayin da yangadi yake rufe ku amanatan minhu wato yana aminci domin aminci daga gare shi gangadin yazo ya rufe ya lullube ku domin aminci daga gare shi wato daga wajen Allah wayunazzilu alaykum minas samaa'i ma'a kuma Allah ya sassaukar da ruwa daga sama akan ku liyutahhirakum bihi domin ya tsarkake ku da wannan ruwan wayudhhiba ankum rijzash shaytan kuma ya tafi da daudar shaytan daga gare ku waliyarbita ala qulubikum kuma domin ya daura zakatanku wayuthabbita bihi alaqdam ya tabbatar da digadigai wato Allah ya tunatar da su daya daga cikin abu wato irin abubuwa da suka faru na taimakon sa da yayi musu a wajen wannan yaki yana daga cikin taimakon Allah a gare su ya saukan musu da gangadi domin aminci gangadi aminci ne bacci kuwa daga shaytan yake idan mutun yayi gangadi haka to wannan daga wajen Allah ne kamar yanda aka ruwaito daga Abdullahi dan Abbas bacci kuwa shi wannan daga wajen shaytan ne bacci wato a wajen ibada bacci a wajen ibada kamar bacci a wajen sallah amma gangadi to wannan amana ce haka wajen jihadi Allah yace ya saukar Allah yace ku tuna yayin da wannan ya faru Sayyidina Ali radiyallahu anhu wa arda yace ma kana fina farisun yawm badrin ghayra al-miqdad babu wani wanda yake da doki sai miqdad a lokacin yakin badar wala qad ra'aytuna wa ma fina illa na'imun illa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yusalli tahta shajaratin wa yabki hatta asbah nace ina kamar ina ganin mu ne lokacin yakin badar babu wani daga cikin mu face yana bacci sai manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam yana tsaye yana sallah karkashin wata bishiya yana kuka har gari ya waye shine addu'ar da yake tayi salawatullahi wa salamun alayhi amma sabai sai da bacci ya dibe su kuma kamar lokacin yakin Uhud ma Allah madaukakin sarki ya saukar da baccin yaksha ta'ifatun min wadansu bangare ne daga ciki sune mu'minai amma wadannan munafikai ku su basu bacci ba amma dukkan mu'mini a wajen yakin Uhud sai da Allah ya saka masa bacci Abu Talha yake cewa ga takobi na yana hannuna sai na ji kawai yana faduwa bacci yana daukar sa a lokacin fa ana cikin yaki to wannan baccin saukar sakina ce aminci daga Allah Allah yace ya saukar musu da wannan domin a matsayin aminci sannan kuma ya saukar musu da ruwa daga sama domin inda suka zauna kamar yanda yazo a riwayar Ibn Jarir at-Tabari riwayoyin suna da dama akwai magana sabanin wanda zan ambata muku amma riwayar Ibn Jarir at-Tabari da Ibn al-Mundhir a cikin tafsirin da suka tabbatar da wannan daga Abdullahi dan Abbas cewa mushrikai da suka zo su suka zo suka samu wajen ruwa saboda haka da musulmi suka zo inda suke babu ruwa kuma ga yashi yana hana saukin tafiya ga kuma suka yi bacci a ba ruwa lokacin ba a saukar da taimama ba saboda haka suna sallah da janaba a jikinsu da babu tsanki saboda haka wannan sai ya sanya su sai shedan ya samu dama ya je ka jefa musu waswasi yanzu kun zo kun ce kuna tare da annabin Allah kun zo yaki gashi ko ruwa ba ku da shi ko ibadar ma ba ku yin ta daidai kuna yin ibada cikin janaba sannan ku ce kuma za ku zo ku ce za a zo a yi yaki da ku kuma ku ce wai nasara za ta zo muku ya so masa musu shakka to cikin dare sai Allah ya saukar da ruwa da ruwa ya zo inda musulmi suke sai ya zamanto dabe yashin sai ya dandabe ya zamanto za su saurin tafiya su kuma inda mushrikai suke sai ya zamanto wato sai ya zamanto mai santsi suna tafiya suna zamewa da ruwa ya sauko suka yi rami ruwa ya tattaru suka samu ruwan da za su sha shi tsarki da shi shine Allah madaukakin sarki yace liyutahhirakum bihi dan ya tsarkake ku da shi sai tsarkake ku zahiran suka samu suka yi tsarki suka yi wanka suka yi alwala suka ci gaba da ibada wayuzhiba ankum rijzash shaytan kuma ya tafi da wato daudar shaytan daga gare ku wannan shakkar da ya sanya sai Allah ya kawo abin da zai cire ta gashi yanzu kai kana ce mana mu ne kana ce mana ba mu da koruwa ba ruwan Allah da mu to gashi ga abin da Allah ya mana dan ya zamanto mai isa matuƙa wajen aya kaga ai yafi a ce ma sun je sun samu ruwan ne ya zamanto ba ruwan wannan ayar ta zo mu'jiza wato hariqun lil ada abin da yake keta al'ada ya zo musu Allah madaukakin sarki yace ya karfafa zukatansu domin wannan ya zamanto abin da zai tabbatar da imani a cikin zuciyarsu kuma ya sa wato ya tabbatar da digadigansu ya zamanto ba za su gudu ba sun san Allah na tare da su idh yuhi rabbuka ila al mala'ika kuma ka tuna yayin da ubangijinka yake yin wahayi ga mala'iku wannan ba abu ne wanda yake mutane suka sani ba, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ake tunawa tunda shine ya san Allah yayi wahayi ga mala'iku, amma ya karanta muka sani. Karsina yayin da ubangijinka yake yin wahayi zuwa ga mala'iku, anni ma'akum, cewa ni ina tare da ku, Allah ya ce ma mala'iku ina tare da ku a wannan rana. Fa tabbitul ladina amanu, ku tabbatar da waɗanda suka yi imani. Mala'iku suna tabbatar da mu'minai ta hanyar saukar sakina, dan sakina tana sauka tare da mala'iku ne. Kamar yadda na ambata muku a hadisin Usayd ibn Hudayr, yana karatun Al-Qur'ani sai yaga haske yana kyalkyali, sama tana kyalkyali, dutsansa dokinsa kuma yana zabura. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace sakina ce da mala'iku take saukar da ita tare da karatun Al-Qur'ani. Ita ko sakina ce take ba mutum wato karfin imani a cikin zuci. Irin sakinan nan ita ce Allah madaukakin sarki yake saukarwa a majalisi irin wannan. In aka taru a ɗakin Allah ana karatun Al-Qur'ani, sakina na sauka, imani sai kaga ya karu, imani sai ya karu na mu'minai. Allah ta'ala yace ya ce ma mala'iku, fa tabbitul ladina amanu, ku tabbatar da waɗanda suka yi imani. Sa ulqi fi qulubil ladina kafaru ru'b, ni kuma da sannu zan jefa razani a cikin zukatan waɗanda suka kafirta. Daya daga cikin abinda Allah ya taimaki Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi kenan, yace nusirtu bir ru'b masirata shahr, an taimake ni da wato an bani nasara ta hanyar razani da Allah yake jefawa a cikin zuciyar abokan gabana tsawon tafiyar shekara daya, tsawon tafiyar wata daya. Amma ma'anar tsawon tafiyar wata daya, an ce duk wanda yake tsakanin da Annabi sallallahu alaihi wasallam tsawon tafiyar wata daya ne sai kawai rinka jin razani, sai rinka jin razani kan sha'anin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yana ganin ko yau ko gobe ko yanzu ko in an jima zai ji kawai an kawo masa farmaki daga rundunonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a tsorace yake. Waɗansu kuma aka ce tsakanin Annabi sallallahu alaihi wasallam zai tafi yaƙi ne, to tsakaninsa da abokin gabansa, tsakaninsa tafiyar shekara tafiyar wata daya, zai rinka kallon wajen sai kawai mutanen su rinka jin gabansu na faduwa, su rinka jin razana, su rinka jin suna jin tsoron Annabi sallallahu alaihi wasallam, ba san dalili ba. To Allah ya ce shine yake wannan, zai jefa razani a cikin zukatan waɗanda suka kafirta. Fadribu fawqal a'naq, Allah ya ce ma mala'iku, fadribu fawqal a'naq, ku yi duka a saman wuyaye, wato ku sare su a saman wuyayen su, wato ku sare kawukansu. Wadribu minhum kulla banan, ku sari kowane gabar dan yatsa daga gare su, daga wajen kafirai, wato ku saru ko ina ko wace gaba ta jikin kafirai ku sare su. Wato kenan wannan umarni ne daga Allah kan mala'iku su yaki fi'iliyan tare da musulmi akan yakar kafirai. Dalika bi annahum shaqqu Allah wa rasula, wannan wato wannan hukunci ya tabbata ga kafirai saboda sun saba ma Allah da manzansa. An ce al-mushaqqa shine wato sun fita daga sabansa, sun kasance fi shiqqin, a gefe, Allah kuma da manzansa suna wani gefe, shine ma'anar mushaqqa. Wato ka fita daga cikin da'ar Allah, ya zamanto baka da alaka da da'ar Allah, kana gefe da'ar hukuncin Allah da hukuncin manzon Allah kuma yana gefe sallallahu alaihi wasallam. Allah ya kiyaye mu. Allah ya ce yayi musu haka ne, ka duba irin wannan wato irin wannan abinda Allah ta'ala ya tanadar makafirai. Na farko tukuna ya jefa tsoro a cikin zukatansu, sannan ya ce wa mala'iku ku karkashe su da sara ta ko ina, ta saman wuya da kuma ta kowace gaba. Wato sara babba shine sara saman wuya, sara kuma dan kankani shine al-mifsal al-banan, wato shine dan yatsa. Ka san sara kankani waje wanda yake wato siririn waje, wato kakku bar ko ina a jikinsu sai kun kai musu hari. To me yasa aka yi musu waɗannan? Suka zamanto waɗannan sun zamanto mabarnatan bayi, wato watsatsun bayi. Saboda me? Har ta kai aka sallata mala'ikun Allah a kansu, aka sallata bayin Allah muminai a kansu. Zalika bi annahum shaqqu Allah wa rasula, saboda sun saba Allah da manzansa. To a cikin wannan akwai wa'azi ga muminai da farkon sura, aka daga cikin abin da aka ce musu, aka ce wa ati'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin, ku bi Allah da manzansa in dai ku muminai ne. Wato kada ku saba ma Allah da manzansa, domin waɗanda suka saba ma Allah da manzansa su ne alladina shaqqu Allah wa rasulahu, ga abin da Allah ya ce a kansu. Zalika bi annahum shaqqu Allah wa rasula wa man yushaqqi Allah wa rasulahu, aka ce wanda ya saba ma Allah da manzansa kuwa, fa inna Allah shadidul iqab, to Allah mai tsananin ukuba ne. Zalikum, wannan hukunci, wannan dandanar azaba haka take, fadhuqu, wannan azaba haka take, fadhuquhu, ku dandana ta. Wa anna lil kafirina azaban nar, kuma cewa kafirai suna da azabar wuta ranar alkiyama. Wato wannan ta duniya ce, ku dandane ta. Sannan kuma akwai, ku sani cewa a lahira akwai kuma azabar wuta ga kafirai. To a cikin wannan akwai wato tabarwa ga kafirai da kuma wa'azi ga mu'minai da kada ku zamanto cikin waɗannan wanda ba abin da yake su cikin wannan hali da har suka zamanto waɗanda ake musu wannan narkon azaba face saba ma Allah saba ma hukuncin Allah da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu tsaya anan tunda mun zo gaba insha Allah gashi kuma lokaci ya kurato ya fuskanto mu abinda muka faɗa na daidai Allah ya bamu lada abinda muka kuskure Allah ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ya bamu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ya bamu ikon nisantarta Allah ya sanya mu jagorori ga masu tsoron Allah sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka.